أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة متسايكة سنشوا أولا في لمي البركة دامك يتتونا وأكن جدا من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم A yau da taimakon Allah madaukin sarki zamu fara wato tattaunawa akan gidan nasa gaba ɗaya wato iyalan nasa zamu bi ɗaya bayan ɗaya tarihin su a takaice da irin yadda manzon Allah ya mu'amalance su da kuma irin yadda suka mu'amalanci shi Annabi dan sallallahu alaihi wasallam kafin nan wajibi ne ga dukkan musulmi ya san daraja da matsayin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle matan manzon Allah suna da daraja suna da kima kuma aqida ne mu san kima su mu tsare darajar su mu mutunta su kuma mu yi musu addu'a ta alkhairi dangane da auren Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi da hidima da suka yi musulunci shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bas dukkan mata a duniya basu kai darajar matan Annabi ba sallallahu alaihi wasallama sune afdalul azwaj afdalul zawjat a cikin mata babu matar da tayi sa'ar miji irin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama sune kuma ashraful ummahat wanda Allah madaukin sarki ya zabe su zaba na musamman su zama matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zabi ne daga gare shi shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala anta baddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuka wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba Allah ya kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama doka cewa babu wasu mata da suka halatta gare ka bayan waɗannan saboda zabin da Allah ya masa Allah ya hana shi ya auri wasu matan ba su ba sannan Allah kuma ya hana shi ya canja wasu matan da su ko da kukkyawun su ya kayatar da shi ya burge shi sai dai daga cikin bayi lalle Allah mai lura ne da sa ido da bibiya akan dukkan komai Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama a cikin littafin tafsirin sa a karkashin tafsirin wannan aya yana cewa ba dai ba daga cikin malamai da magabata sun yi bayani kamar irin su Abdullahi dan Abbas irin su Imam Mujahid da isu Imam Dhahhak da irin su Imam Qatada da Ibn Zaid da su Ibn Jarir al-Tabari da sauran malamai a duniya sun yi magana cewa wannan aya nazalat fi mujazatil azwaji azwaji mujazatil li azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ta sauka ne dan ta yi sakayya ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yarda su yace ala husni sani'ihinna fi ikhtiyarihinna lillahi Allah wa rasuluhu saboda kikkiawan aiki da suka yi na zaben Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa daral akhirah kuma suka zabi gidan lahira lokacin da manzon Allah ya ba su zabi akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa matan su zabi yace ku zaba ko ni ko kuma ku zaba Allah ku zabe ni ko Allah da manzon sa ran lahira ko ku zabi duniya suka ce mun zabe ka mun zaba Allah da ranar lahira sai Allah iya be su sai Allah ya ce wa manzon Allah to waɗannan su ne matanka kuma karka auri wasu mata bayan su kada kuma ka canja da wasu kenan sakamakon su da ubangiji ya musu shine Allah ya tsayar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya akan su bayan wannan malamai suka ce daga baya kuma Allah madaukin sarki bayan Allah ya musu wannan sakayya sai Allah ya soke wannan aya ta zama aya ce mansukhiya Allah ya halatta wa manzon Allah ya aure sai dai bayan wannan aya din suka ce bai ƙara wani auren ba kuma amma dai ya halatta gare shi ya iya ƙara wannan auren Nana Aisha ta ruwaito hadisi kamar yadda yazo a cikin Musnad na Imam Ahmad tace mama ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ahallallahu lahu an-nisa manzon Allah bai bar duniya ba face sai da Allah ya halatta masa mata kenan wannan aya ta cikin suratul ahzab da Allah ya sa kai ga mata Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada su ƙara kada ya ƙara wasu mata bayan su to ba wato ba ta ci gaba da gudana ba, Allah ya soke ta, ta zama mansukhiya wanda an share ainihin wato hukuncinta, amma tilawarta tana nan. Imam Ibn Qudama Allah ya kara masa rahama yake cewa wa min sunnati at-taraddi an azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yana daga cikin sunna yi addu'a da neman yardar Allah ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ummatul mu'minin al-mutahhirat al-mubarrat, masu tsarki da Allah ubangiji ya kubutar da su min kulli su. A cikin su yace afdaluhunna khadija, wacce tafi kowa cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam, din ibnu qudama shine yace nana khadija binti Khuwailid, sai kuma nana Aisha da Allah ubangiji ya kubutar da ita, ya barantar da ita a cikin littafin sa daga sama. Matar manzon Allah ne a duniya, matar manzon Allah ne a lahira. Ibn Qudama yake cewa fa man qazafaha bima barra'aha Allah minhu faqad kafara billahi al-azim, duk wanda yayi wa nana Aisha kazafi da abinda Allah ubangiji ya kubutar da ita, ya wanke ta akai, maganar cewa ta yi zina da ake ta fada a hadisul ifk da muka kawo, duk wanda ya sake jifa nana Aisha da wannan, to hakika ya kafirce da ubangiji tabaraka wataala, kamar yadda zo cikin lumatul i'tiqad. Kina wannan yana nuna mana matsayin matan annabi da kiman su da darajar su. Akwai wadanda ake samu suna sukan matan annabi, kamar musamman nana Aisha, ita tafi kowa samun suka da nana Hafsa, zagi la'anta sosai ana musu. To Ibn Qudama ya fada duk wanda ya ci gaba da zargin nana Aisha yake sukanta bayan Allah ya wanke ta, to kamar ya kareta alqur'ani ne, shi yasa ya ce ya kafirce ubangiji. So hadari ne, ba karamin hadari ba, wanda zai bude bakin sa yana zagin nana Aisha, yana zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibi ne ya jama'a mu san kimar matan annabi, dan da shine zamu koyi da abin da yazo daga gidan annabi din sallallahu alaihi wasallama. Kuma Allah ya fada a cikin alqur'ani cikin suratul ahzab din, ya nisa annabi ilastunnaka ahadin minan nisa'i in taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allaha wa rasula innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Allah ya ba mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lastunaka ahadin minan nisa, ku matan annabi ba daidai kuke da sauran mata ba, in taqaytunna musamman idan kun ji tsoron Allah, ba daidai kuke da sauran mata ba. Kaga anan gurin Allah ya nuna matan annabi sun fi sauran mata, ga kuma takawa, dama akwai takawa, ba sai an yi bayani akan takawar su ba. Ya hana su gwalangwaso da zance, fala taqdana bil qawli, kariya magana. Yayin da aka zo ana magana da namiji, kar a kariya magana, a kariya murya, duk da sha ku ummatul mu'minina ne, saboda fayatma alladhi fi qalbihi marad, wanda zuciyarsa akwai rauni, akwai rashin lafiya, sai ya dan ji dadi, ya sa tsammani, ya sare. Wa qulna qawlan ma'rufa, ku fadi magana mai kyau. Anan gurin malamai suke fada ayat tana nuna mana abubuwa kamar haka, dan le matan manzon Allah sun fi sauran mata. Sannan kuma Allah ya hana gwalangwasan zance, gashi ana magana da mata annabi amma ya shafi sauran mata, dabi'ar da mata suke yi su karya magana saboda suna magana da wani namiji, wannan haram ne. Yanzu misalin wata mata, mijinta za a zo nema kawai, assalamu alaikum alajiwani, yana nan, to sai ta karya murya, yayin da za ta bada ansa sai ta karya muryarta dan wanda yake maganar ya ji dadi a ransa. To me amfanin ki ji yadda mijin wata dadi, alhali ke ba matarsa bace ta sunna? Akwai wanda ko ta waya, idan an bugowa mazajen su waya, yanda nau'in yanda suke yin maganar abun, akwai fitina a ciki da ta da sha'awa. Fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad, to shi yasa ni ban ga laifin mutumin da yake kafa doka a gidansa ya hana matarsa ta rinka daukan wayarsa ba. Bini kai an bugo wayar ka, matarka ita take dagawa, kowa yana jin muryar matarka. So wani zai iya fitina, zai iya fitinuwa da muryarta, wani kuma zai iya setawa, in ya seto lokacin kana bacci ne za ta dauki wayar, to sai ya bugo ita labari da ita. To wajibi ne 'yan uwana mu kula da wannan. Karya murya fa kawai aka hana, to ina ga magana karya jiki in ana tafiya, dan neman fitina da yada sharri a cikin al'umma. So wajibi ne mu kiyaye, mu tsare mutuncin mu, musamman iyaye mata, ku kare mutuncin ku, bi dokar Allah akan abinda Allah ya shimfiɗa muku. Fala taghdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun, sai ce wa qulna qawlan ma'rufa, in za ku faɗi magana kyakkyawa a shari'a sananniya. Da nan ne wasu daga cikin malamai suke ce ashe muryar mace ba al'aura bane, tunda Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufa, ku faɗi magana wacce take sananna, qawlan ma'rufan, magana wacce take sananniya a shari'a. Kenan ku yi magana, sabanin waɗanda suke ce ai muryar mace ma gaba ɗaya al'aura ne. Yasa za ka ji wasu matan ko sallah suka zo yi, ko ta asuba sai su ɓoye, ko ta magarba sai su ɓoye, ko ta isha sai su ɓoye, kuskure ne. Za ki bayyana karatu, ki jiyar da kanki, amma ba za ki ɗaga muryar ki yadda za ki jiyar da wani ba. So yana da kyau mu kula da wannan. Allah maɗaukin sarki yana magana ne da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a nan. Akwai malaman da suka yi magana akan cewa kun ga wannan aya din ta fito ƙarara ta fifita matan Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai akan sauran mata, kuma yayi a cikin Allah yake cewa ainit taqaytunna, in kun ji tsoron Allah, taqawa din nan ashe wani abu ne da za ta ƙara musu kwalliya. Kenan bayan su matan Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, kuma idan sun yi taqawa, sun ji tsoron Allah, wannan taqawa da tsoron Allah zai ƙara musu matsayi da daraja sama da sauran mata. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da darajoji da yawa waɗanda suka keɓanta da su sama da sauran mata. Na farko dai, Allah ya tsarkake waɗannan mata daga dukkan wata ƙazanta. Allah ya tsarkake su daga shirka. Allah ya tsarkake matan manzon Allah daga bid'a. Allah ya tsarkake matan manzon Allah daga dukkan shaytana da al-af'alul khabithar radi'a, munanan ayyuka waɗanda suke na asha, na a'udhu billahi, Allah ya tsarkake su. Da kuma halaye ɗabi'u na wato na Allah wadare ba su da shi, kamar yadda Allah ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah yayi nufin ya kawar da ƙazanta a gare ku, ya ku ahlal bait. Kuma wannan ayat malamai suka ce yana nuna cewa matan manzon Allah ma suna cikin ahlul bait, sabanin waɗanda suke kore matan manzon Allah a cikin ahlul bait. Idan kun lura kun ga ai siyakin ayar akan matan annabi yake magana, ya nisa annabi, haka Allah ya bude ayar, lastunna ka adin minan nisa'i in taqaytunna fala takhdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna, didda su yake, wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyyati alula, didda matan annabi yake, wa aqimna salata wa atina zakata, didda matan annabi yake, wa atina Allah wa rasulahu, didda su yake, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait, didda su yake, wa yutahhirakum tatahira, shi matan manzon Allah suna cikin ahlul bait. Za mu tsaya hutar rabin lokaci sai mun saki dawo insha Allah. Jama'a barkamu da sake dawowa karo na biyu cikin falala da darajar da Allah ya fifita matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Akwai abubuwa kamar haka. Na farko, matan manzon Allah ummahatul mu'minina ne. Duk matar da annabi ya aure ta a matsayin matarsa, to ta zamanto uwa daga cikin iyayen mu'minai. Allah ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Lalle manzon Allah shi ya fi cancanta ga dukkan mu'minai da kan kawo kansu. Ma'ana annabi ya fi ka san kanka da kanka, ya fi ka cancantar kanka da kanka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sai ce wa azwajuhu ummahatu, matan annabi kuma su ne ummahatul mu'minina, iyaye ne ga mu'minai gabaki daya. Allah ya zabe su, ya fifita su da ya sa su suka zama matan annabi. Bai sa ke ba, bai sa waccar ba, bai sa waccar ba, sai ya zaɓe su, su suka zamanto mata ne gare shi. Allah Ubangiji kuma ya yi musu alƙawarin samun lada mai girma saboda kasancewansu suna tare da annabi. Ya yi wa annabi, ƙulli azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha فتعالينا أمتئكن وأسرهكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Allah madaukin sarki yace ya kai annabi ka ga matanka idan har neman duniya kuke yi duniya kuke so da kulliyarta to ku taho mu ji yadda ku dadi amma fa zan saki ku saki mai kyau idan kuma Allah kuke nufi da gidan lahira to Allah yayi alƙawarin bada kowace daga cikin ku lada mai girman gaske kaga Allah ya musu alƙawarin ba su lada mai girman gaske a matsayin su na matan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake ninnin ka musu ladan shi yasa yace wa man yaqanut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratayn wa atadna laha rizqan karima wanda tayi da'a yaqanut min kunna tayi da'a ta bi Allah tabaaraka wa ta'ala tayi aiki na kwarai Allah yace zamu ba ta ladan ta sau biyu kuma zamu tanadan mata arziki mai girman gaske haqiqa Allah ya fifita matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadda yake saukar da alqur'ani a dakunan su a gidajen su wata ma a cikin mayafinta ma Allah ya saukar wa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi irin nana Aisha Allah ya kara mata yadda kamar yadda Allah ya bayani yana saukar da qur'ani a cikin gidajen su warkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna Allah kana latifan khabira ku tuna abin da ake karantawa na ayoyin Allah a cikin gidajenku a karanta ayoyin Allah a cikin gidajenku kun ga yanzu wannan yana nuna a gidajen su ake a dakunan su ake saukar da ayoyin Allah wannan kadai ya ishe matan annabi samun sharafa da samun daukaka kuma su ne matan annabi a duniya kuma matan sa a lahira kamar yadda manzo Allah yake gayawa cewa nana Aisha cewa matarsa ce a duniya kuma matarsa a lahira ita ma kamar yadda sauran matan su ma haka din ya shafe su Allah ya ba wa matan manzon Allah ilimi da fahimtar addini. Manya-manyan malamai masana sun yi karatu a wajen su, sun karantar da mutane ilimin addini. Malamai suna cewa da manzon Allah ya bar duniya gidansa wata babbar university ta zama. Ta yadda suke ta bada ilimi suke karantar da mutane karatu kamar musamman irin nana Aisha. A ita kan manya-manyan sahabbai ma sun fa'idantu da ita. Manya-manyan tabi'ai sun fa'idanta da ita sun samu ilimi a wajenta. Allah ya ba ta ilimi ta haddace hadisai masu tarin yawa daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi hadisu 2000 malamai suke fada ta yada su a duniya mutane sun koyi ilimi sun koyi karatu. Bini-bini zaka ji an ce an Aisha radiyallahu anha bini-bini an Aisha radiyallahu anha sai da ta haddace ta karantar da mutane. Bal ma malamai suna cewa inna rubu'al ahkami shar'iyya manqulun anha radiyallahu anha kamar yadda Imam Az-Zahabi ya faɗa cikin Sirr Alamin Nubala rubu'al ahkami shar'iyya ɗaya bisa hudun hukuncen shari'a kwata din shari'ar musulunci gabaki ɗaya daga nana Aisha yazo in zaka hada hukuncen shari'ar musulunci kashi hudu 1 2 3 4 ka raba shi kashi hudu to ɗaya daga cikin gaba ɗaya nana Aisha ita ta ruwa shi Allah ya mata rahama yasa Imam Ibn Hisham Hisham Ibn Urwa Allah ya kara masa rahama ya ruwaito daga babansa Urwa din yake tambayin ita nana Aisha yake fada kai akan nana Aisha yace ma ra'aitu ahadan a'lama bi fiqhin wala bi tibbin wala bi shi'rin min Aisha yace ni dai a duniya ban taba ganin mutumin da yake da tsananin ilimi na sanin fiqhu ya san harkar likitanci ya san waƙe-waƙe na Larabawa irin nana Aisha ba nana Aisha ai lalle ta san wannan abu Allah ya ba ta sanin fiqhu da ilimin addini da waƙe-waƙen Larabawa ga harkar likitanci Urwa din wata rana yana tambayin ta yace ya Aisha naga kowanne cuta aka kawo ki miki bayani sai a ce kin bada magani wai ke ina kika samu ina kika kware ne da harkar likitanci ɗan uwana ku duba ku gani hatta abin da ya shafi harkar likitanci ilimi abin da ya shafi medicine treatment na mara lafiya na Aisha ta kware akai shi yasa Urwa yake tambayan ta yace da Allah ina kika koyi wannan sai take cewa zama da nake a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akan zo a tambaye shi ciwo kaza me maganin sa yana faɗa ina haddace ina rikewa to anan gurin abin da ya kamata mu dauka na darasi shine ashe kaga mai gida ya kamata ya rinka sanar da matarsa ilimi ya karantar da ita yanzu waɗannan matan da aka ce gidansu ya zama kamar university suna karantar da ilimi, manya-manyan sahabbai sun yi ta kurakure sun gyara musu irin na Aisha. Shi yasa Imam Zarkashi ya littafi a al-isaba fi iradi mastadrakatu Aisha anil sahaba, wato kurakure da wasu sahabbai suka yi, Imam Zarkashi ya waro-waro yadda Nana Aisha ta cikin gyaran su, ta ce Allah ji kanwani, ya faɗi kaza ya faɗi kaza, amma al'amarin ba haka bane, daidai din shine kaza. So wannan yana nuna mana ya tsaya ya karantar da su, ashe wajibi ne namiji ya karantar da matarsa ilimi, a kai mata makaranta idan mutum bai da ilimin da zai ba su ya kai su makaranta, amma ya zama kai baka da ilimin za ka karantar da ita, kuma kai baka kai ta makaranta ba, kuma kai batka bata daman ta je ta yi karatu ba, kaga wannan akwai zalunci a ciki. Mutane suna da himma suna da kokari kwarai da gaske akan ilimin boko, su ba wa matansu ilimi na zamani ko su ba su dama su je su nemo ilimin zamani, amma ilimin addini, ilimin da za ta san jinin al'ada, ilimin da za ta gane jinin haihuwa, ilimin da za ta gane ya za ta bi mijinta, ilimin da za ta gane ya za ta yi biyayya da tarbiyyar 'ya'yanta, wallahi ba a ba su dama da yawa-yawa su je su yi wannan, sai dai su zauna suna ta mutuwa a haka ba tare da an ba su dama sun fahimci addini ba. Shi yasa idan mutum ya ajiye mace jahila a gidansa wadda ba ta da ilimin addini, za ta tsaya ta tafka maka wata barna da wallahi kuka ma ba za ka iya yi ba, saboda tsabar bakin jahilci da rashin sanin addini. Me ya jawo mana wannan? Saboda ba a ba ta dama ba, a kai ta aka karantar da ita ba. Lokaci ya yi da ya zamanto wajibi ne yadda ake saura ta ilimi yanzu a duniya, mu ba wa matanmu dama su je su yi ilimi, musamman waɗanda suke auren matansu ba su da ilimin addini ɗin nan. A ba su dama a karantar da su, a kai su makaranta. Waɗanda suke yaƙar buɗe makarantu na matan aure, wannan jahilci ne da ƙaramar ƙwaƙwalwa. Yanzu duniya ilimi take yi, babu inda aka ce kar a karantar da mata, a karantar da su addini, a wayar musu da kai. Amma har yanzu da yawa-yawan mu akwai waɗanda ƙwaƙwalensu suna nan a cikin tukwane a rufe, su suna ganin ilimin mace wani abu ne, wani haram. Mace ba za ta nemi ilimi ba, mace ba za ta yi karatu, wannan ba daidai ba ne. Me ya sa mace ba za ta yi ilimi ba, me ya sa mace ba za ta yi karatu ba? In dai abin bai saba shari'ar musulunci ba, ya kamata ta yi. Yanda kake neman aljanna haka take nema, yanda kake neman ilimi da wayewa haka ita ma take nema, kuma shari'a ta bata dama. So ku ba wa matanku dama su je, in dai da aminci a inda za su je su yi karatu, a ba su dama su je su yi karatu, su samu ilimin addini, su gane addini yanda alal aƙalli za su yi wa 'ya'yanku tarbiya. Idan ka tashi kai tafiya ko mai nisa ba ka da haufi, iyalinka za ta iya tarbiyyantar da 'ya'yanka. Ko faɗuwa kai ka mutu, ba ka da haufi matarka ka san tana da ilimin da za ta iya sa ido akan tarbiyyar 'ya'yanka da ilimin 'ya'yanka. Wani mutum ya burge ni ƙwarai da gaske, dattijo ne mai shekaru ƙwarai, ya kai ga yana da jikoki. Allah ya taimake shi, ya je aure wata yarinya ƙarama amma mai ilimi. Sai ce malam ni yanzu ai ban da matsala, ko ban je masallaci na zauna karatu ba, malami na yana gida. Yace wallahi iyali na zauna na cire girman kai, na dauko dan exercise book ina da dan pencil ina da biro na zauna, matata tana daura mun baki, alifun ba'un ta'un sa'un tana karanta mun a na a ba na ba tana a na a tana gyara mun, haka ta koya mun ta da baki. Yanzu mun shiga hadisai muna yin tauhidi, tana da ilimi ta karantar da ni. Yace kuma in wata ya ƙare dan samu wani abu na dan makulashe ni ma na dan bata, kaga wannan ya taimaka mata, shikenan ta zama malamin makaranta, tana masa aiki yana biyan ta albashi. To ko baka biya ta ba ma, kaga ai an ci riba. To wannan shine amfanin idan mutum zai aure, kada ya aure jahila. Amfanin idan zaka yi aure, ka je ka auro mai karatu mai ilimi, riba ce gare ka, riba ga 'ya'yanka, riba ga makotanka, riba ga al'umma ga baki daya. Wannan kuma yasa na faɗi haka ne ba dan komai, saboda matan da suke daskarewa su zauna ba su san bihin ba addini ba, abin da suka sani a karatun addini. Mutum ya zauna kawai bai san komai ba, ba za ki iya bambance tsakanin jinin al'ada da jinin haihuwa da jinin rashin lafiya da jinin kaza, ba ki iya bambance, ba ki san komai ba. Sallah ba ki iya yinta ba, ba ki san me shari'a ta ce a kanki na huquq, dokoki da ka'idoji da shari'ar musulunci ta ce, duk ba ki sani ba. Kunga wannan akwai haɗari ƙwarai-ƙwarai da gaske. So lallai mata da suke so su yi koyi da Nana Aisha su yi ilimi. Nana Aisha ta shahara a duniya ne saboda tana da ilimi, saboda tana da karatu. Allah ya bar wa kansa sanin iya ɗan adam ɗin da Nana Aisha ta karantar a duniya. Ilimin Nana Aisha kuma har a duniya ta tashi ba za a daina amfanuwa da shi ba, to ke ma za ki iya yin ilimin ki ba da shi, ki amfanar da duniya ta ci gaba da amfanuwa da ke saboda albarkacin abin da Allah ya baki na karatu. Ya ku ƴan uwana, mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya fifita matan manzon Allah din nan ne da karatu saboda zaman su a wajen ilimi din. Bayan nan kuma cikin fifikon su Allah ya haramta a aure su, duk matar da ta auri manzon Allah haramun ne wani ya aure ta, inda annabi ya tare da ita a gida to ba ta auren wani. Me yasa? Ai an ce su iyayen mu'mine ne, mutum zai je ya auri mahaifiyarsa, mutum zai je ya auri uwarsa? A'a, Allah madaukakin sarki ya hana, kuma dan tsare daraja da kimar annabi bai kamata ya auri wata mata wani ya zo ya aure ta daga baya ba. Amma kana lakum an tu'zu rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, bai kamata ba, bai dace gare ku ba ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, haka kuma ko kuma ku auri matansa bayansa har abada, Allah ya hana. Inna zalikum kana indallahi azima, lalle wannan abu ne mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Akwai ayoyi da yawa da suka sauko akan matan annabi kawai a cikin alqur'ani mai girma. Allah ubangiji ya ambaci ayoyi masu tarin yawa a cikin alqur'ani wanda insha Allah ta'ala karo na gaba zamu ambace su da suke bayani akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.